Dagobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazaurara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma ka cokan zuwa yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Hamadi.
A ranar Litinin din makon jiya mun faro magana ne akan mutane masu fuska biyu, inda yau 19 ga watan Maris din shekarar 2018 zamu karkare da jin ta bakin addinai da kuma masana zamantakewar yau da kullum akan batun.
A zamantakewa zaka ga mutum kamar yana tare da kai amma kuma yana cin duniyan ka ne.
Ai tunda kika ce fuska biyu, malam Bahaushe ne, ai dole ya fahimci me ake nufi da fuska biyu.
A kware da gaske ne,
amma kin taba yi kenan.
Amma dai.
Au to.
A gaba na sai ta nuna ai duk duniya ba yani, amma a bayan ido na ba kwallon abin nan irin na.
To wai maza gaba daya su wannan bangaren ba su da matsala ne, an yaye musu?
Ai suna yi. Dan zan yace miki wani lokaci ma maza an yawa na su ma bai funa mata ba kuwa.
A'a, kai amma nasara.
Ka yake mutan ka kamuli hannuna mutun idanun mutun in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kuma kura da shi.
To bai ga amsoshinku a shafukan mu na zumunta, zamu kawo muku mai fashin bakin al'amuran yau da kullum don jin ya suke kallon mutane masu fuska biyu.
To kafin mu kawo muku wayannan jama'a da muka ce zamu tattauna da su, bari mu leka zuwa shafin da muka tambaye ku a makon jiya. Mun ce muku ya kuke kallon zaman mu'amalar yau da kullun tare da mutanen da ke da fuska biyu. Ga wasu amsoshin ku mun sake debowa daga can.
To sakon farko ya fito ne daga maman Mubarak, tace mutane masu fuska biyu su suka fi yawa a cikin al'umma. A idan ka za su nuna suna yi da kai, suna son komai naka, amma ta wani bangaren kuma suna kokarin su ga sun cutar da kai ko ta wajen iyalanka, wato ƴaƴanka, su raba maka kansu, a kawo maka wani bakon al'amari a cikin tarbiyyarka, a yi ta yada sirrukanka. Ya Allah, ka nisanta tsakaninmu da su kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma.
Wai, aiko da nisa. To sai kuma Patrick Bofu Gabaku, Allah ya sa na faɗa daidai, yace waɗannan irin mutane masu fuska biyu sun zama bakin tabariya kenan. Oh, kin san tabariya sama da ƙasa daka ake da shi kenan. Ta ko ina suna son su zama masu nuna gwaninta. Hausawa dai sun ce da munafiki gan mabarawo. Allah ya kyauta, amin.
To amin. Sai Kabiru Roni Chilankori KHT, Allah ya sa na faɗa sunan daidai, yace lalle zama da masu fuska biyu ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Ko na ce abin da aka saba ne, sai dai mutum ya san zaman da zai da su idan har ya fahimci masu fuska biyu.
To sai kuma Kinunu Sani Yunusari ya ce, yau da gobe hakika zama da mutane masu fuska biyu abu ne ba shi da daɗi sosai, amma idan zaman ya kamata ko kuma ya kama dole, to za a yi, sai mu ce Allah ya kyauta.
Amin. Sai Muhammad Bako Jatkori da Magaram da Harris A. Adam Goran Maji suka ce salam VOA Hausa shirin yau da gobe. Hakika a duniya akwai mutane masu ra'ayi kala-kala, musamman mu matasa. Mun fi haduwa da su. Mu dai kiranmu zuwa ga matasa mu zama masu kyawawan halaye kuma mu zama masu haƙuri saboda mu dama da kowa.
To amin, amin. Sai Umar Lawal Dan Fulani yace mu'amala da mutane masu fuska biyu gaskiya yana da wahala. Ka gano gaskiyar abun da suke cikin zuciyarsu kenan, ko Allah ya shirya mana su, amin.
Amin. Sai Shu'aibu Zidan yace assalam yau da gobe. A gaskiya sai dai a yi sha'ani kawai, wai an cuci na ƙauye. Amma mutum mai fuska biyu ba yadda za a ji daɗin mu'amala da shi, a tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai kuma daga Junaidu Ado Doro yace salam yau da gobe. Mai sa menene amaruwar miji, wai aiko wannan yau da gobe ta kira ruwa. Ai ba sai an tsaya cece ku ce ba, duk mutumin da kaga katar yana da fuska biyu a tsakanin mutane kawai ka bashi alƙibla guda duk inda ta faɗi daidai ne musamman ta fuskar rashin cika alƙawari.
To sai Jilani Bazalla Allah sa na faɗi sunan dai yace ai lalle musifa ce babba idan mutum bai ankara ba to kai tsaye mai fuska biyu nan zai karya shi.
To fa sai Yusuf Muhammad gidan dare yace gaskiya babban hadari ne saboda suna iya sanadiyar rayuwar mutum. Allah ya raba mu da irin su amin.
Amin. Sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace ina muku fatan alheri. Gaskiya yin mu'amala da mutumin da yake da fuska biyu akwai wuya mutuka saboda a kullum ba za ka iya fahimtar inda ya sa gaba ba. Aminta da irin mutane masu fuska biyu akwai hadari ku tashi lafiya.
To sai kuma Naziru Ma'ruf mai ritaya yan kuzo yace salamu yau da gobe. A gaskiya zama da irin waɗannan mutane yana da matsala mutuka don baka san abin da za su yi maka ba wata rana. Fatan mu dai Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan mutane amin.
Amin. Sai Samira Gambo tace mai fuska biyu ba shi da dadin zama sai dai Allah ya sa ka gane shi. Shikenan ta kwana gidan sauki sai ka nisance shi.
Sai Fatima Abubakar tace gaskiya akwai wahala. Hali ne marar kyau. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahalar su har Allah ya saukar da aya akan su wato munafiqun kenan Allah ya sa su bari ya kuma kare mu amin amin.
Sai Abubakar Salisu Gozaki da Mustafa Bala Aminu suka ce a gaskiya waɗannan mutanen ba abin zama bane saboda za su iya cutar da kai ba tare da ka gane cewa za su cutar da kai ba.
Sai Usman Bichi yace ta irin waɗannan mutane suna da wahalar fahimta sai dai idan ka san mutum mai irin wannan halin ne to sai ka ci maganin zama da shi.
Sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani yace tab munafurci mugun ciwo ya hada fada ya raba aure ya hada abokai gaba an yi yakoki a duniya duk ta dalilin munafurci zama da munafiki bai yi ba. Hausawa suka ce gwanda zama da bakin kare.
To fa tunda ainihin muna ganin kannukan suna hajja gora suke wa mutum. To sai kuma Umar Adamu Katagum yace salamu masu gabatar da shirin yau da gobe. To dama dai zamantakewa abu biyu yake so. Na farko zama tsakani da Allah da kuma kyautatawa juna ta hanyar karfafa zamantakewar taku. To sai dai idan ka samu masu zamantakewa da fuska biyu za mu iya cewa wannan zama ya zama gaskiya sai dai mai sarƙaƙiya ne kuma mai wuyan sha'ani. To Allah ya kiyaye.
Amin. Sai injiniya Aminu Aliyu Faka ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Ni wallahi ina son mutum na da fuska biyu ba zai taɓa ƙwaruwata ba. Dalili in na ganshi to zan kama bakina.
Shikenan kuwa. Balarabe Sulaiman Gwarzo ya ce zama da mutane masu fuska biyu shi ya fi komai sauƙi domin sai ka jawo su gare ka. Za su dame ka mafi sauki ka kiyaye su sai ka samu zaman lafiya. Wannan shine sakon da za mu karanto. Mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To kamar yadda muka ce a makon da ya wuce za mu kawo muku malaman addinin Musulunci da na Krista su faɗa mana mai addinan nan guda biyu suka ce game da fuska biyu. To muna tare da wani malamin addinin Musulunci a yanzu haka.
To amma layin shi kamar yanzu injiniya ke cewa yana da dan tangarda kaɗan. To amma ya samo mana mai fashin bakin al'amarin yau da kullum Ahmad Abubakar Dakta wanda dukansu duk wanda ya samu za mu dinga shigo da shi ya danganta da yanayin layukan. Salamu alaikum Dakta. Hello? Mala Ahmad. Hello. To layin shi na ji na wani tutsu fa. Hello? Kana jin mu? To ina ga shi ma yana da matsalar layin kenan. To muna magana akan dai kar a manta fuska biyu ne kuma zamu lalubo malami da na addinin Musulunci zamu lalubo pastor na addinin Krista za kuma mu lalubo wanda yake masani ko kuma mai fashin baki akan al'amarin yau da kullun. Yanzu bari mu dan shakata kadan.
Taimaka rabana ya dalla ka tete yan zamani. Ngara ko bada kida a san ku nai ko doka kidan ku daidai da ku sha a nan duniya ga sai rabana. Bang bang tafiya da bamban. Ni na so tafiya ko ta zama guda. Kusan sha anan duniya wuya ne da shi in an ka iya shi daɗi gare. In an yi kure akwai ƴar wuya. Taimaka rabbana ya jallaka teci ƴan zamani. Ikon Allah ka tserar da mu ka hana mu ɓata ka gana da mu gaskiya. In kana yawo cikin duniya. Kaga abin mamaki bai kamar ƙariya sai kullum ƙaruwa za a yi. Sai ka sami mutum cikakken mutum ka ɗauke mutum kamar kamuli. Hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kuma kura da shi. Ka san sha anan duniya wuya ke gare in an ka iya shi daɗi gare. In kai kure akwai ƴar wuya. Ya ikon Allah ka tserar da mu ka hana mu ɓata ka gana da mu gaskiya. Taimaka rabbana ya jallaka teci ƴan zamani. Ka san sha anan duniya ga sai rabbana.
To Bahaushe yace hannu da yawa maganin ƙasa marmiya shi yasa muka ce to mutane uku dai adirin tsima ta samu ɗaya bayan ɗaya. To yanzu kuma sai mu je ga shi Pastor Aliyu Maimai ne muka samu layin shi kiliya da yadda za mu iya jin shi. Barka da warhaka Pastor.
Barka mu da warhaka.
Yawwa mun yi ni lafiya ya gida ya ayyuka.
To lafiya na huya aka yi ga jama'a ya hakuri
kuwa. Alhamdulillah Pastor ya naka aikin ya jama'a. To makon da ya wuce mun faro magana ne akan mutane masu fuska biyu wanda wasu suke cewa ai kawai munafunci ne da sauransu, wasu su ce a fuska biyu kowa da yanda yake kallon abin nan din. Sai muka ce bari mu nemo malaman addini. Yanzu muna tare da kai kuma mun ga magana da kai za mu magana da malamin addinin Islama mu ji shi ma mai addini ya tare da. Shin a addini na Krista menene matsayin mutum mai fuska biyu ne?
Alhamdulillahi ni mai magana ne da Dr. Aliyu Maimai daga jihar Zamfara ko ta Kudu.
Ina neman afuwa na ce Pastor.
A matsayin addinin Christianity. Game da zancen mutum mai fuska biyu. Ba addinin Christianity wannan ba su kankan mutum ba ne. Ba kuma mutum ne wanda za ka yi mu'amala da shi na kirki ba. Domin shi ne wanda Hausawa sukan ce da shi munafi. To da zama da munafiki za ka zama da abokin gaba. To ba abokin gaba sai ne wanda za ka iya sani ta kai shi ya san ka sai dai. Amma mai fuska biyu shi munafiki ne wanda ba ka iya fahimtar sa ba ka iya kuma gane. Amma zai zo yi maka cin ciki ko ka sai ta an ba kai hankali ba har ya zama da a rayuwa.
Sai ka ta zama.
Ke ba mu goyon baya da ɗan da ka a matsayin ka na Kirista ne. A matsayin ka na wanda ka san Allah kuma kana amfani da abin da aka yi karnar da ka ji. Idan ya zama da cewa ka zama da fuska biyu to babu wanda zai ba an da ma su sai ka fi cikin da wanda ba ta cikin mutum ba.
Saboda ai fuska biyu.
Ba ya irin wanda ko nan da sau ka dan. Idan aka gane da sau da fuska biyu. Don wata magana ta hudu ta arziki wanda ta iya tasowa ba za a yi da kai domin an san da cewa kai mutumin banza ne.
Da kai
abin nan. Kuma shi kana ta duk da yi baya ya gobe ba duk abin da za ka yi ka tsaya a matsayin ka na mutumin Allah kai gaskiya. In na ku kamar a na ku to a ku ta haka to daga gurin Allah bane daga gurin iko dubule.
Abin ba kyau
ai. Kuma daga gurin iko dubule abin da Allah ya nuna mana sai mu yi aka san ku fara mu gudu da wannan fuska sai da wani mutum ta ka irna halin da kike.
Eh.
Ko ai ne ke bude fara amma ne ya ne na magada na mulkin Allah wanda Allah ya riga ya fashe mu kuma da danta masu fadin gaskiya. Alirin Christianity da zai bayan fuska biyu da duk wanda ke zama fuska biyu fuska biyu ne.
Eh.
Wanda ya kisa alirin Christianity ya nuna da cewa ba mutumin kirki ne.
To bari mu bari mu leka karkai saurin ajewa amma bari mu leka wurin malamin addinin Islama shi ma mu ji me zai ce. Assalamu alaikum Malam Usman.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Barka da shigowa mallam.
Lafiya lau ya ayyuka.
Barka da shigowa.
Alhamdulillah. alhamdulillah ya fama da aiki
lafiya kallon
wallahi sannu to malam Usman muna magana
wata rantsa ta fu Allah ya mata albarka
amin malam Usman mun gode sosai to malam Usman Ibrahim Musa muna magana akan mutane masu fuska biyu shin meye matsayin su ne a addinin Islam ga pasto Reverend Maimai Aliyu Maimai shi ma ga magana mana ya matsayin su yake a Kirista to kai kuma me zaka ga mana akan musulmai ya matsayin su yake irin wannan mutane
نعم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
سننا أثمان إبراهيم موسى إمامنا سلطان رود موتالة تيدي تكير غرين كدونا مسلين تيشي بيتانا دي كوكما مسلين تي بيرداء دمتنية زم فسكا بيوكي أمفاني دي إتابة عرايوة ki musulunci abin da ya dauka fuska guda ya dauka idan ka raba fuskokinka guda biyu to musulunci sai ya dauke ka a matsayin munafiki kuma shi munafiki baya amintuwa a cikin al'umma domin shi munafiki kuma yana bata jama'a ne domin yana daukan wani labari ne daga wannan ya kai ma wancan daga wannan ya kai ma wancan wanda yake shi wanda ake kai mishi wannan labarin a yau to gobe kuma shi ma zai dauko labarin wancan ne ya kai mishi ko na gaskiya kuma ko na ƙarya
darata ce
ki don haka musulunci ya haramta irin waɗannan dabi'o'i irin na munafikai shi sa Allah ya ambace su a littafin sa mai tsarki yake cewa la ilaha haula'i wa la ilaha haula'i su ba sa anan kuma ba sa a can yannan waɗannan su ne munafikai tsantsa waɗanda ainihin ke hada husuma ma a cikin al'umma kuma sannan su waɗannan mutane ba su samu natsuwa ko da yaushe ma a cikin rayuwarsu domin Allah haske da ya gaya mana labarin sai ce in ka gan su a cikin mutane zaka gane ainihin a jikin su zaka gane babu natsuwa wato zaka
ga ta yanda ake gane su
yaje da ido babu natsuwa tare da su
yanda ake gane su
waɗannan mutane na'am
yanda ake gane su kake nufi
eh yadda ake gane su
yawa
zaka gansu a majalisi suna rarraba ido ba su natsuwa guri guda ba su da natsuwa in ana zaune da su domin suna neman abin da za su dauka su kai wani guri ne wanda kuma Allah ya haramta wannan abin na biyu hadisi ya tabbatar mana cewa masu irin wannan husumar makaryata ne sannan ya tabbata mana cewa mayaudara ne domin hadisi ne ya tabbata cewa waɗannan mutane munafiƙai ne domin ya ce alamatul munafiq salasa shi alamar munafiki guda uku ne yawa har amman hadisin sai dai ce ko da yayi azumi yayi sallah yayi zakka yayi haji ko da ya ce shi musulmi ne sai annabawan Allah ce to wannan mutum alamar shi idan yayi magana ƙarya ce kaga kenan ashe mai fuska biyu makaryaci ne domin labari zai ka kaiwa ga wannan har ya ainihin isar da abin da ba shari'a tace ba sannan kuma zaka same shi mayaudari ne domin yanzu misali kai malam Usman ka amince masa da kai ka amince mishi kana tare da shi amintuwa 100% kana gaya mishi sirrinka kawai sai kwasa kuma sai je kai ma wani shi kuma ya dauko na wancan ya kai ma na wannan kaga kenan babu amintuwa a tsakanin kai da shi bayan kai da shi kuku to dan haka musulunci sai haramta idan ne magana tsakanin ni da kai amana ce bai kamata in kai ma wani ba shi kuma wani da na gaya bai kamata kuma in gaya ma wani ba to wannan idan mutum ya zama yana daukan labarin amma amin labari na aminantuwa tsakanin wani da wani ya kai to shi ma alama ce da mata munafinci sannan kuma akwai yaudara a cikin al'amarin don ya nuna yana tare da kai ashe kenan yaudara tana ɗaya daga cikin abin da munafiki yake shiga a cikinta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi don haka wajibi ne musulmi ya zama mai fuska guda ɗaya a cikin al'umma kar ya zama mai hada husuma kar ya zama mai hada rikici tsakanin wannan da wannan kuma komai yana da mafita malam Usman a cikin addini idan ana son ai maganin irin wannan sai mu ce to ina mafita kuma duk lokacin da mai irin wannan ya kawo maka labari irin wannan sai ka ce to zauna bari in kira wani da ka kawo min maganar shi to in ana yi mishi haka to za a samu wata ba zai bi kan yi ba ina fata an gane ana tare da ni
ai muna tare da kai
yawa to don haka wannan ita ce mafita da za a yi maganin irin waɗannan mutane masu haddasa irin waɗannan husumomi su zama fuska biyu a je can a yi magana da wannan a je can a yi magana da wannan musulunci gaba ɗaya ya haramtar da wannan in ma wato wannan abin yana jawo rikici ma a cikin wasu addini a tsakanin addinai domin za ka ga wasu ba addinin tsakani da Allah suke yi ba sai su ɗauka su kai wannan ko su kai ga wannan duk a cikin ƙabilu irin rikice-rikicen da muke samu kenan yanzu sai ɗan wata ƙabila zai kai wannan labarin a wata ƙabila tun ana yi kaɗan-kaɗan sai ka ga har ya zama rikici an zo ana kashe-kashe da sauransu.
To waɗannan
munafukai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da su a garin Madina ya yi fama da su kuma su dama har duniya ta nade suna tare da al'umma amma meye mafita shine a rika maganin su idan sun zo cikin majalisa a gane su ko su wane ne su domin Allah ya nuna ma manzon Allah cewa da wana munafukai ne kuma Allah ya gaya musu
sun taka rawa kan wurin hada husuma. Nace suna taka rawa kan har yanzu zuwa wurin hada husuma da tsakanin addinai da kabilu da sauransu. To bari mu koma kafin kakka ajiye tukunna bari kafin mu sallama da ku duka bari dan koma wurin Pastor Reverend Aliyu Maimai Muji. Kana tare da mu Reverend? Hello? Reverend, kana tare da mu? Yawa, Usman ya dan gaya mana cewa musulunci ga ma yanda ake a dan gane su. A Kristan addinin Krista an nuna yanda za a dan gane irin waɗannan mutane?
Da kuma matakin da ya dauka.
Da matakin da ake
dauka in an gane su.
A Christianity ana iya gane irin wannan mutum. Kuma yadda ake gane wannan mutum ta wajen tsayawa cikin rashin gaskiya. Sannan da kullu na munafunci. Da kuma yadda zai kunno wuta kamar gobara wanda duk inda ya iya tafiya a cikin al'amuransa duk wuta da ta iya tasowa sai mai hura wuta ne ba mai kwantarwa ba sannan munafiki ana iya fahimta ta ta gurin cika da cin cika ko cika alkawari
kusan dai duk addinan sun gane su
sannan duk inda mun
ya yi muna jin ka
duk inda munafiki duk inda munafiki ke kakan gane ji ta gurin ayyukansa da gudanarwarsa da dukkan wadanda da yake munafiki dai na farko zai tsaya a kan gaskiya na biyu kuma zai iya gaskiya bai iya yadda zai iya kashe wuta sai bai kowane lokaci ya tsara kunna wuta inda ma wuta ta kama ya kan sai ya tsara mata a itace domin abu ya tsara kamuri saboda haka munafiki ana iya fahimta ta wajen irin wannan hanyoyi daban-daban kuma munafiki kuma babban maganin al'amarin abin a addinin Kristiyaniti na farko addinin Kristiyaniti ya goyi bayan a yi masa hudu ba ko wani lokaci a nuna
a ja masa hankali su
lokaci maganin Allah da kuma shari'ar Allah
wa'azi su sha wa'azi
na biyu idan a yi masa addu'a Allah ya kire shi da cikin shi da cikin dukkan irin waɗannan
halayya
da buna hali da mummunan da ba mu ba
to
ya ce yarda kan irin abubuwa abin da addinin Kristiyaniti ya nuna wannan a bujira wannan mutum domin an nuna masa gaskiya ga yadda zai iya kauce da sai da safu ya ce yanda an san da shi a mutum kirki ban kuma sai mutum bane ba kuma mutum ne a da hadda abin kirki
haka
ba dai ke tsare ki dai abin da ya iya tsasa kenan akan a tabbatar da wannan mutum akan mummunan sun da ke cikin sa
to mun gode sosai Reverend
to da ka ce ga uta jar nama
eh Allah ya kauta
mun da ke nuna mana yace bari ina ku zama shi a ana ku zama a sai ya wuta haka ba
kai bi ɗaya kenan
ba daga Allah bane ta inda
to to
haka addinin Kristiyan sama da goyi baya kenan ayi masa addu'a a ba shi shawarwari a nuna masa a cikin hudu ba kusa ga magana Allah an kuma ya ci to sai a fitar da mishi
a kauce mishi
wanda zaka iya kai magana zuwa gurin shi ba sannan ma an ka ganki
kai kai
takatsan
kai takatsan
zan magana ta tsiri zaka so kai da magana kai
to mun gode sosai Reverend Aliyu Maimai mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu sai wani lokaci kuma mun sake lalubarka to bari mu koma wurin Usman. Assalamu alaikum Malam Usman.
Na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mallam, kai maganan da kace kamar abin da ya kamata addinin musulunci, kamar har Usman na cewa itirke. Kamar itirken to taya ya kamata a yi shi, mallam?
Eh, alhamdulillah, yana da kyau irin waɗannan mutane idan aka same su da sun kawo irin waɗannan labarurruka waɗanda suke ainihin haddasa husuma a cikin jama'a, to sai a zaunar da kiwana kana ɗaukan labari na kana kaima wani, kana kaima labari na kana kaima wanci. To don haka kaga musulunci ya hana wannan. Muna roƙo za mu maka nasiha, domin shi addinin musulunci annasiha ne. Don haka za mu yi maka nasiha, musulunci bai yarda da irin wannan ɗabi'ar taka ba. Kuma idan baka ci gaba, idan ka ci gaba da irin wannan, to zai sa za ka zama ba mutumin kirki ba, da jama'a za su ganka ba, su ɗauke ka da mahimmanci ba, don zai ɓata ba kai ba ma har ainihin 'ya'yanka da gidanka. Za a ce mahaifin waɗannan 'ya'yan munafiki ne. Don haka za mu yi maka nasiha, ka daina irin wannan ɗabi'a, domin ba ɗabi'a ba ce irin ta musulunci. A jawo hankalinsa, a nuna mushi, kamar yadda rabaran ya faɗi mu, ai gaskiya ce, ai mutum a nasiha, a jawo hankalin shi, sannan kuma ai mushi addu'a. Sau da yawa muna kuskure, idan mun ga mutane a cikin ɓata, maimakon mu yi musu addu'a, sai mu rika la'antar su.
Sai su kishi
ruwa. La'anta ku lalacewa ke ci gaba da yi.
Kuma kaga sai ta shafi mutum.
Yanzu misali, ko takalmi ne slippers, wannan kana tsine musu, sai ka da kai a wurin wanka.
Wallahi, sai karya mutum. Wannan takalmi ne kai.
To don haka ba a tsine ma ko la'antar su, sai ai musu addu'a, Allah shiryar mana da su, tunda muna tare da su a cikin mu.
Dama mun sai shafi
tare da su. To abubuwa ne, kila wata rana ma ya mana amfani. To da haka kar mu tsine musu, mai musu fiha, mai musu wa'azi, mu nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne, ga abin da Allah ya ce, ma irin waɗannan mutane a wuta da Allah ya tanada, ya daga azaba. Kuma in mutum ya bari ya tuba, shi Allah mai karɓan tuba ne, Allah zai gafarta mishi. Ta da ke ci gaba da rayuwa cikin ainihin al'umma ba tare da wata husuma ba. Sannan ya zama fuskar shi guda cikin jama'a. Wannan shi ne abin da ake bukata. Ina fata an fahimta.
To, ƙwarai, alhamdulillah. Amma misali, to, bari in rufe da in ƙara maka kamar ɗan minti ɗaya haka. Matasa fa, ka san wannan shiri na matasa ne. Mun yi magana gaba ɗaya a yanda al'umma take, to musamman matasa, wani jan hankali za ka yi musamman a kansu?
Gaskiya ne, wannan na ji daɗi da ka kawo irin waɗannan bayanai, musamman matasa. Ka gani, musamman a ƙasarmu nan, muna fama da wasu matasa da ake ce musu 'yan shara, masu zuwa su kai rikici nan aje can aje a tsari jama'a. To irin waɗannan matasa, wajibi ne idan 'yan uwansu matasa sun kawo labari, sun ce wane ya ce mana kaza, wane ya ce mana kaza, kar su ce za su ɗauki makamai su je wannan unguwa, nemi wannan mutum su sare shi. A'a, ku a matsayinku na matasa, yanzu kuke tasowa, masu hankali ne ku, ya kamata a same ku da hankali. Sai ku ce wane, zo mu je gurin wane, mu ji abin da ya faɗi muku, mana tun da kai ka kawo mana labarin nan, zo mu je mu ji da bakinmu, ga ka gashi ya gaya mana abin da ya faɗi. Haka ne, ba wai mataki za su ɗauka ba su yanke hukunci ba, a matsayinsu na matasa. Su ne fa gobe fa su ne waɗanda za su rike matsayi, waɗanda ake zato su rike matsayi, a ce wane honorable wane ne ɗan majalisa kaza, ɗan ainihin watakan ɗan kansula na kaza. To in ka shiga cikin wannan matsayin a matsayinka na matashi, ka bata
rayuwar,
bata mana al'umma, ai ba za ka zama na kirki ba, ya za mu samu shugabanni na ƙwarai? Don haka mutum ya zama mai hankali, ya zama mai natsuwa, in an kawo mishi labari to bincike labarin. Ita Allah ce, in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimu. In wani ya zo muku da labari, to ku bincika, kar ku wayi gari wata rana ku je ku aikata abin da za ku zo kuna nadama, yaya kuka yi kaza, yaya kuka yi kaza. Haba matasa, ya kamata ku yi tunani akan irin wannan, ku gane cewa ainihin watakan rayuwa gobe fa ku ne manya, ku ne iyaye, ku ne ake son ku rike ƙasa, su jagorance ta zuwa daidai. Muna fata kuma Allah ya shiryar mana da su, su dane ko su fahimta.
Mun gode sosai Malam Usman da lokaci da kuka ɗauka, da kai da Rabran Aliyu Maimai, da kai kanka Usman Ibrahim Musa, muna godiya ƙwarai. Sai wani lokaci.
Ba da Allah, to ba da Allah ya taimaka, a tashi lafiya.
ta Sabina laifin dadi karewa dai da fatan kunnuwa sun ji
eh duka addinin nan eh
koda baka da addini ka jiwo annan fadakarwa ya kamata ka dantsanta ka ji menene abu yake tafiya yanzu kan a madadin
Safinatu Sodangi
Daniel Brown shine wanda ya bada umarnin shirin sai injiniyan mu ne da ma wanda ta hada mu a Facebook live wato Hafsat Maina Muhammad ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jige dinkin su ba ta share ba